وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين باي حقا ينوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعا أولا يمتنا ليتنن عشرين دهدوغ وطن رمضان أولا شكرا تدبور لحدود عشرين دبقى باي حضر من رسول الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة wanda ya dace da yammaci na 16 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Jiya mun tuke a ƙarshen suratu Tauba, yau kuma za mu karanta tambayoyi. Sannan bayan mun karanta tambayoyi sai in yi muku bayani daga ƙarshe in mun kammala karatun tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa tahiyyatul masjid, ya halatta ayi tahiyyatul masjid a lokacin da aka hana yin nafila? Akwai lokuta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana yin nafila bayan sallar asuba har ya zuwa ketowar rana, da kuma bayan sallar la'asar har ya zuwa faduwarta, da kuma lokacin da rana ta take tsakiya. To idan mutum ya shiga masallaci a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta waɗanda ake kira awqatul karaha, lokuta na karhancin yin nafila, wannan baya hana yayi nafila in ta zanto cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab. Akwai nafilfili da ake kira zawatul asbab, waɗanda suke da wani sababi da ya haifar da su, suke da wani dalili da yasa ake yin su. Tahiyyatul masjid na ciki, tunda hadisin Abu Qatada Al-Ansari dake cikin Sahih Bukhari ya nuna cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai kayi sallar nafila raka'a biyu. Kalmar idan ka shiga masallaci, kaga idan baka shiga ba wannan nafilar ba ta kanka, shigarka shine sababin yinta. To dun nafila dake cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab, mutum yana da dama ya yi su koda a lokaci ne na karhanci, koda bayan la'asar ne, koda bayan asubahi ne, kafin rana ta hudo, koda lokacin da rana ta take tsakiya ne. Waɗansu malamai sun yi tawakkufi ne a lokuta guda biyu, kamar lokacin da rana take dab da ta fito da kuma lokacin da take dab da ta fadi. Tunda a nan bayan manzon Allah ya ce kada ku yi sai kawo sababi, ya ce domin a lokacin da take hudowa ko take faduwa tana kunno kai ne a tsakanin kahonin shaitan guda biyu. To a lokacin waɗanda suke bautar rana suke faɗuwa su yi mata sujada, to sai manzo Allah ya hana nafila a irin wannan lokaci. To sai waɗansu suke ganin in lokaci ya zanto dab da faɗuwar rana ko dab da fitowarta, to wannan karhanci ɗin yakan tsananta. Masu irin wannan fahimta suna ganin koda zawatul asbab ce mutum ba zai yi ba. Ina fatan kun fahimta. Amma dai malaman da suka ɗauki zawatul asbab suka ce wannan tunda suna da sababin da ya haifar da su shikenan. Hadisin da ya nuna ayi tahiyyatul masjid bai ci karo da hadisin karhancin nafila ba, don wancan yana magana ne akan an-nawafil al-mutlaqa, wannan kuma yana magana akan nafilatin zati sabab, wata nafila wadda take da wani sababi nata. Wanda ba musulmi bai dai gina masallaci za a iya yin sallah a ciki? Za a iya yin sallah a ciki. Kai mai sallah a cikin masallaci, babban abin da ake so wanda zai yi maka sallah ɗin musulmi ne, cikakke, ya iya sallah, yana da ilimi, ahlus sunna, tsayayye, shikenan magana ta ƙare. Wanda ya gina masallaci, in ya gina da dukiyar da bata halatta ba, wannan baya kawo cikas wajen karɓuwar sallar masallata a cikin masallacin. Amma shi ne zai samu cikas wajen ya samu lada, don dukiya idan ta zanto ba ta halal ba ce sai zanto baya da lada a wajen Ubangiji. Ko kuma dukiya ta halal amma shi ya gina bisa ga mummunan niyya, to kuma kaga niyya ai tana da tasiri wajen karɓar ayyuka. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yaya hukuncin mutumin da zai gina gidaje na haya amma sai ya sanya waɗanda ba musulmi ba a ciki a matsayin 'yan haya, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta ka sanya waɗanda ba musulmi ba a gidajenka su zama 'yan haya. Ya halatta ka ɗauke su motarka a cikin mota suna fasinja kai kana driver. Ya halatta ka sayar musu wani kaya na bukata, kamar yadda ya halatta kai ma ka saya a wajensu, ya halatta ka zauna a gidansu haya irin yadda ya halatta su ma su zauna a gidanka haya, zama na gida kadai dan mutum ba musulmi bane ba, babu wani abu na haramci sai in ka kalli wani dalili kuma na daban. Kamar misali, an zo neman haya a wajenka a wuri wanda yake fuska ce ta kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kuma akwai gasa ta fuskar tattalin arzikin kasa a tsakaninmu da su, to a nan gurin ya kamata ka fifita dan uwanka musulmi akan wanda ba musulmi ba, ko kuma a'a wannan wanda ba musulmi ba idan ya karbi gidanka haya zai rika gayyato ƴan uwansa suna ibadar su irin wadda take cikin addinin su, kasan za su yi amfani da gidan wajen yin haka, to a nan kam haramun ne ka bashi gidanka haya da wannan manufa, ko ka bashi haya ba da wannan manufa ba, in ya zo yana yi ya zama wajibi ka tashe shi ko kuma ya daina, ka ce ni gidana na baka ne bisa ga dalili na zama na yau da gobe, ban baka shi ba bisa ga dalili na mayar da shi ɗakin ibada. Idan ka mayar da shi ɗakin ibada, to wannan ya ci karo da koyarwar addini na, ba zan yarda ba, tunda Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan, dan haka waɗannan ababen su za a lura da su. Amma dan wanda ba musulmi ba ya zauna a gidanka haya, ya zauna a shagonka haya, wannan ba laifi bane, kamar yadda kai ma in ka zauna a gidansa haya ka zauna a shagonsa haya, wannan ba laifi bane. Amma ba shi shi ya mayar da shi wajen yaɗa addininsa, to wannan shine abin da zai zama laifi. Mutum ne ya kisan kai bisa ga kuskure, zai yi kafara ta azumi 60, to a madadin wannan kafara zai iya ciyar da miskini 60 ba sai ya yi azumi 60 ba? A'a, ba a ba shi zaɓi ba a kafara ta kisan kai. Kafarar kisan kai ko ka ƴantar da bawa, in ba ka da ikon ƴantar da bawa azumi na wata biyu, amma babu zaɓi na cewa ka ciyar da miskini. Haka aya ta nuna, faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. To kaga anan gurin wannan azumi na wata biyu a jere shi kadai ne, amma ba za a ce kuma ka ciyar da miskini 60 ba. Ana ciyar da miskini 60 ne a babin kafara a wurin wanda game da wanda ya sadu da matarsa da rana cikin watan Ramadan. To kaga kafarar sa ko dai ya ƴantar da bawa mummuni ko ya yi azumi 60 ko kuma ya ciyar da miskini 60. Farko ƴantar da bawa mummuni, in ba zai iya yi ba saboda baya da bawa a hannunsa ko baya da kuɗin da zai sai bawa, to sai ne sai ya je zuwa ga azumi 60. Idan ba zai iya yin azumi 60 ba saboda rauni ko rashin lafiya ko tsufa, to sai ya tirata daga nan gurin ya koma zuwa ga ciyar da miskini 60. Haka kuma a kafara ta zihari, mutumin da ya yi wa matarsa zihari, to shi ma farkon abin da zai fara yi ƴantar da bawa mummuni, idan ba zai iya yi ba azumi na wata biyu a jere, in ba zai iya ba sannan ya ciyar da miskini 60. Ku gane waɗannan al'amura guda uku, sai in ka kasa yin na farkon sannan ka je na biyu, sai ka kasa yin na biyu sannan ka je na uku. Ba wai an ba da zaɓi ba ne ko wannan ko wannan ko wannan, a'a, sai ka kasa kaza sannan kaza, sai ka kasa kaza sannan kaza. Domin mutumin da ya sadu da iyalinsa da rana cikin watan Ramadan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da hadisin Bukhari ya nuna, manzon Allah ya tambaye shi zaka ƴantar da baiwa mummuna, yace ba ni da iko. Sai manzon Allah ya ce zaka yin azumin wata biyu a jere, yace gashi na wata ɗayan ma na kasa sai da na sadu da iyali na ballantana na wata biyu a jere ba zan iya ba. Manzon Allah ya ce zaka ciyar da miskini 60, yace ba ni da abin da zan ciyar da miskini 60, yace zauna. Ya zauna sai aka kawo sadaka, sai manzo Allah ya dauki kayan abincin ya bashi, yace je ka ciyar da miskini 60. Yace wa zan ciyar, wanda yafi gidana talauci? In dai a tsakankanin Madina ne ba gidan da yafi gidana talauci. Sai manzo Allah ya ce je ka ciyar da iyalinka. Mahallu shahid cikin hadisin ya fara yi masa maganar baiwa mummuna, sannan azumin wata biyu, sannan kuma da ya kasa aka je zuwa ga ciyar da miskini 60. To haka a babin zihari ma haka kace, wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا سيئمت يا كاسا ونسنا ونشا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم amma kaga a kafara ta kisan kai na kuskure to wannan abu guda biyu ne kadai yantar da bawa in ka kasa yantar da bawa sai kuma wato azumin wata biyu a jere amma babu maganar ciyarwa a ciki nassin aya bai magana akan wannan ba haka hadisin manzon Allah amma waɗansu din sai mutun ya kasa tuno waɗannan nassoshin lokacin da zai faɗa sai ya dauka yadda aka bada dama guda uku a cin to nan ma dama ce guda uku alhali ko nan biyu ce abin da yake na uku a wurin ita ce diya da mutum zai bayar ga iyalin wanda aka kashe musu dan uwa wanda dan uwa ma'aikaci a kamfanin bayar da wutar lantarki ko raba wutar lantarki Malam Abdulhakim yake cewa maganar da kai ta kwanakin baya dangane da tashoshin wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi shirin ginawa guda bakwai haka ne guda bakwai din za a gina amma akwai guda ɗaya da aka warewa arewa shi na ɗin ne duk gaba ɗaya a kudu wato a cikin magana ta na ce guda gaba ɗayan bakwai din suna kudu to shi ne mun gyara cewa a akwai guda ɗaya arewa wanda ake yin ta a kasar Mambila to kaga dai muna bin nauke nan kaga akwai saura dai har yanzu in can za a yi shi da mu kuma nan saura biyar kenan tunda kudaden da duk aka ɗauka na jihohi ne gaba ɗaya aka je aka yi wannan da su sannan ya ce game da ƙarfin wutar lantarkin da kai analysis cewa za a iya samarwa yana maganar megawatt 3000 a madadin in ce megawatt 3000 sai na ce watt 3000 na tsallake kalmar ita waccan Allah ya saka masa da alkhairi bisa ga faɗakarwarsa wannan ya ce sunana Yusuf Muhammad ina karatun law a university na Maiduguri sai na ji mutane suna cewa karanta lawyanci haramun ne to ni abin sai ya daure mun kai don haka nake neman bayani a wajen ka ko ka bani lokaci in zo in same ka ko kuma ka yi a wajen karatu zan ji tunda ina zuwa wajen karatu malamai sun ba da fatawar cewa karanta law daban aiki da shi kuma daban karanta shi a matsayinsa na ilimi ka gane makirci da makidar Yahudu da Nasara da kasawa da ke cikin shari'arsu wannan abu ne mai kyau suna kwatanta shi da cewa hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari Huzaifa ibn al-Yaman ya ce mutane sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam alkhairi ya ba su labarin alkhairi ni kuma sai nake tambayar sa sharri ya faɗa min sharri dan gudun kar in faɗa cikin sa ina fata an fahimta wato ka san sharri ba dan kai sharri ba dan ka kaucewa sharri wannan ibada ne ya halatta arabtu sharra la li sharri lakin litawqihi wa man lam ya'rif alkhaira min ash-sharri fa man lam ya'rif ash-sharra min alkhairi yaqa fihi zan san sharri dan ba dan in sharri ba sai dan kaucewa sharri duk wanda baya iya bambance tsakanin alkhairi da sharri to zai iya fadawa cikin sharri din wata rana yana tsammanin alkhairi ne to kaga wannan matsayin da zaka biyo dukkan wani karatu da baya da alaka da addini kenan to ballantana a karatutuka da ba su da alaka da addini ina nufin wanda ba tauhidi ba ba tafsiri ba ba hadisi ba ba kawai dan ba su zama suna da alaka da addini ba kuma sun zama sharri akwai waɗanda suke da amfani akwai kuma waɗanda suke amfanin akwai sarkin sharri a ciki to muqaddara mai sharrin wanda babu amfanin kansa mutum ya san shi dan ya kauce masa ba dan ya yi shi ba ya halatta manzon Allah ya sa waɗansu daga cikin sahabbai sun koyi yaren Yahudawa dan su kubuta daga sharrinsu a lokacinsa ina fata an fahimta to dan saboda haka malamai suka bada fatawar halaccin karanta shi in za ka yi amfani da shi a babin bayar da kariya ga dukkan wata mas'ala ta gaskiya wani abu na gaskiya da ya shafi wani ya shafi wance ko ya shafi su wani ta yadda ake buƙatar a je a yi kariya a basu wannan kariyar ya halatta tunda a babi na zuwa kotu akwai babin wakilci wanda anan ne lauya ke shiga. Akwai mutumin da yake da gaskiya amma bai saba zuwa kotu ba, in yaje sai kotu ta yi masa kwarjini, yana da gaskiya amma sai ya kasa bayanin gaskiyarsa. Dayan kuma makareci ne amma gogagge ne, zai iya tsayawa ya murje idansa yayi ƙarya yayi kukan ƙarya a bashi gaskiya. Wannan tun lokacin Annabi an samu haka, yakan ce akan samu ni mutum ne dan adam, inji manzo Allah ya ce innama ana basharun mislukum, an saka matan sau nikan manta irin da kuke mantawa, mutum ne dan uwanku. Ta iya yiwa mutum biyu su zo suna rikici a wajena, ɗaya daga ciki ya fi daɗin baki amma baya da gaskiya, ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma baya da daɗin baki. Ni kuma zan gina hukunci ne tunda ban san gaiba ba akan abin da ya bayyana gare ni. Abin da ya bayyana a fili wani ya yi bayani, wani ya kasa bayani, da haka san ɗauki gaskiya in baiwa wanda ya yi bayani, in hana wanda ya kasa bayani. Ya ce to duk wanda na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi don daɗin bakinsa, kar ya ɗauka don na yi haka, wannan ya halatta masa ya ci, ya tabbatar wuta ce na ɗauka na bashi yake ci. Ina fatan kun fahimta, don shi alkali yana aiki ne da abin da ya bayyana a gare shi a gaba. Wani ya yi ƙarya an bashi haƙƙi, wani ya kasa bayani an bashi, to a nan gurin sai wakilci ya zo. Kana da gaskiya amma ba za ka iya bayanin kanka ba a kotu a gaban alkali, sai ka wakilta lauya sai ya je ya tsaya maka ya tsare matsalarka ta gaskiya, ya kafa hujja da bayananka da dalilanka a madadinka. Idan ya yi kyauta sadaka fi sabilillahi ya yi, idan kuka yi jinga ka bashi lada da haƙƙinsa na wannan tsayawar da ya maka kuma ya yi, wakilci ne. To idan ka karanta law dan ka yi wannan, ba yadda za a yi ka ɗaure gindi ga wanda yake maƙaryaci sai wanda yake mai gaskiya ka je ka kare shi, wannan ya halatta abinda ka ci kuma ka ci halatta. Amma idan ka je ka kare maƙaryaci ka ɗaure masa gindi, to wannan ka tabbatar da abinda ka ci ka ci haramu, wannan shine abinda za ka kalla. Yawwa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala faɗa cikin suratul Nisa yace wala takullu al-kha'inina khasima, kar ka zama mai bada kariya ga maha'inta, cewa kar ka zanto mai bada kariya ga maha'inta, wannan ya nuna ka zama mai bada kariya ga mai masu gaskiya kenan, shine mahallin shahidin cikin ayar. Don haka manyan malamai na addinin musulunci kamar kwamitin fatawa na manyan malamai a ƙasar Saudiya suka ba da halaccin karatun law idan mutum zai yi da wannan manufar da na ambata. Haka Al-Mujamma'il Fiqhi da ke ƙarƙashin ƙungiyar OIC suka ba da fatawa akan halaccin, kuma don haka kuma Al-Mujamma'il Fiqhi da ke ƙarƙashin jami'a ta Al-Azhar University suka ba da fatawa akan nan sama da shekaru 30 baya, duk waɗannan fatawoyi sun riga sun wuce a baya, malamai sun karanci abin sun yi bayani akai. Wannan yake cewa akwai yayata wadda nake zaune a wajenta, ta taimaka min kwarai ta fannin ilimina musamman ilimin addinin musulunci, kuma tana da kokari da riko da addini, amma abin takeici da bakin ciki gashi yanzu kuma za ta auri wani kirista. Ana shirye-shiryen za a yi auren nan zuwa watan Disamba mai zuwa, kuma ni tana yin mun kwarjini ta yadda ba zan iya zuwa in hana ta ba, don kasa nake da ita ce babba da ni. Sannan kuma waɗansu ma daga cikin dangi ba za su iya mata magana ba saboda mai arziki ce, don haka shi yake roƙon mu a nan gurin mu taimaka da addu'a Allah ya rushe wannan aure, kar auren ya yi. Baya da haka ya kamata kai ƙarfin hali ka faɗa mata, don haramun ne mace mummuna ta auri mutumin da ba musulmi ba, ko kirista ko ba yahude ko ba maguje ko ma wani irin addini yake yi. Idan ma kina tare da wanda yake ba musulmi ba, sai musulmi din kansa sai ya fita daga musulunci, wannan na iya bayuwa zuwa ga mutuwar aurenku. To ballantana kuma a ce aslan dama za ki aure shi ba musulmi ba, inga bai halatta ba, don Ubangiji Ta'ala ya riga ya haramta, ya haramta a cikin littafinsa mai girma, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku aurawa mushrikai ƴaƴanku da kuke wa wakilci, hatta yu'minu, har sai sun yi imani. Kalmar al-mushrikun anan gudan ta shafi hatta al-yahud wa an-nasara, kamar yadda na faɗa muku cikin tafsiri lokacin da muka karanta wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, in ba ku manta ba. Da haka za ku nuna mata cewa auren da za ta yi haramun ne. Idan ta yi ta tabbatar ba aure take ba, kamar tana zama ne na fasikanci, kamar tana zama na daduro, kamar tana zama na karuwa. Kawo ko tunda tana da kishin addini ba za ta so ta yi haka ba. Kyakkyawan zaton da muke mata tunda ka ce tana da kishin addini, wato ta jahilci hukuncin hakan ne a cikin addini, shi yasa za ta yi. To dan saboda haka sai ka faɗakar da ita, ka sa wani ya faɗakar da ita, ko ka rubuta mata in ka kasa faɗa mata kai da ita, ko ka sa wani ya rubuta mata, ko wani ya same ta, ko waɗansu su same ta. A daidai da za a faɗakar da ita, tun daga nan zuwa Disamba akwai sauran lokaci dan dai ta faɗaku. Allah sa kuma ta gane. Ina son ka yi mun bayanin murji'a, yaya siffansu take. Murji'a ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi na 'yan bid'a da suka samo asali a ƙarshen lokacin sahabbai zuwa farkon lokacin tabi'ai. Kuma daga cikin mafi fitowar aƙidarsu su murji'a, wato suna da aƙida ta cewa shi al-iman shi ne al-ma'arifa, wato zuciyarka ta yadda akwai Allah, ta yi imani da Allah, a sanin akwai Allah a zuci shi kaɗai ne imani, ko da baka faɗa da baka ba, ko da baka yi kalmar shahada ba, kuma ko da wato baka yi aiki ba. Su suna ganin da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk ba sa cikin ɓangarori na imani. Kaga sun saba ahlus sunna wal jama'a. Ina fata an fahimta. Da haka dai wannan su ne murji'a, waɗanda suke ganin matukar kana da imani a zuci, dukkan aikin sabo ba zai kawo maka cikas ba wajen shiga aljanna. Kai mummuni ne, kaje kai ta shan giya, kaje kai ta fasikanci, kaje kai ta zina, kana nan mummuni ne kamilul iman, mai cikakken imani. To waɗannan su ne murji'a, ƙungiya ce ta 'yan bid'a. Ina fata an fahimta. To a daura da su kuma su sai aka samu khawarij. Su kuma khawarij suka ɗauka duk wanda ya zunubi shi kuma kafiri ne. Su wancan suna ganin duk mai zunubin ma mummuni ne cikakken imani. Su kuma wannan suna ganin duk wanda ya zunubi shi kuma menene, kafiri ne. Sai suka zanto waɗannan bid'o'in guda biyu kishiyoyin juna ne tsakanin murji'a da khawarij. Khawarij suna kafirta mai zunubi, su ce wani tagutu ne, wani kafiri ne, wani ba musulmi bane ba, kawai suna zaune kamar ka ba su takarda da biro su musuluntar da wanda suke so, su kafirta wanda suke so. In wani ya wuce su ce wannan ɗagut kenan, kafiri ne. In wani kuma ya zo wanda ya dace da su, su kuma su ce shi kuma mummuni ne. Khawarij tun lokacin har sahabbai sun kafirta, har sahabban annabi sun kafirta, suka ce kafiri ne. Manzo Allah kuma ya bayyana siffarsu, ya ce galibi yara ne matasa, za su rinka yin kwalkwabo. Shi yasa ka aske gashin ka tal, ba tare da ka je aikin haji ko umara ba, ba tare da wani dalili karɓaɓɓe ba a shari'a, bid'a ce cikin bid'o'i. Kar ka bar gashi ya yi yawa ka zama mummuna, ka gyara shi, amma kar ka aske gaba ɗaya sai in ka je aikin haji ne ko umara, saboda muhallikina ru'usa kuma muqassirina. Sai fa in mutum baya da lafiya kamar yana da amo saninka ko yaya su mata tare a kansa zai yi ciwon kai, to sai ya aske kansa. Amma in ba haka ba, gashi a ka alama ce ta sunna. Shi ne Shehu Usman Danfodo yake cewa ash-sha'ru fi ra'si zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka kwalliya ne, barin sa ba tare da an yi kwalkwabo ba sunna ne, amma aske shi ta tas wannan bid'a ce da mummunan hali. Aka Shehu Usman Danfodo ya faɗa cikin littafin sa. To ahlus sunna sai suka zama tsakiyar murji'a da khawarij. Su ba su zama sun kafirta kowa da zunubi ba, su kuma ba su zanto ba sun ce dukkan wanda zai yi barna zai yi barna zai shiga aljanna ko mun yi barnarsa. A'a, mai zunubi mummuni ne, amma ba cikakken mummuni ba. Kaga sun sha bamban da khawarij da suka ce kafiri, kuma sun sha bamban da murji'a da suka ce mummuni cikakke. Mummuni ne mai tawayayyen imani. To wannan shine manhaji na wasat, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wato mazhabin ahlus sunna mazhabi ne na tsaka-tsakiya, ba mazhabi ne wanda ya zafafa da yawa, ba irin khawarij masu kafirta mutane a sakamakon ayyukan zunubi, ba kuma mazhabi ne na masu sakaci da yawa ba, irin wanda suke ganin cewa wato duk irin barnar da kaga dama ma ka je kai, wannan kai mummuni ne cikakken imani. Ahlus sunna ba haka suke ba. wanda yayi zina za su yi mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyati, mummune ne a irin matakin imani nashi ba dai cikakke ba. Haka wanda ya sha giya, haka wanda yayi kisan kai, za su ce mu'mini ne a irin matakin imaninsa, sannan kuma fasiqun bi ma'siyati, fasiki ne saboda wannan aikin zunubin da yake. Amma ba sa ce masa mu'minun kamilul iman, sannan kuma ba sa ce masa kafirun kharijun minad dini. Da haka wanda ya samu tsayawa tsakatsaki a dinnan shine wanda yake akan mazhabi na ahlus sunna wal jamaa. Wanda ya shiga mazhabin kafirta masu zunubi, to ya shiga mazhabi na khawarij. Wanda kuma ya shiga cewa duk zunubin da mutane suka ga dama su yi wannan babu komai, to wannan ya shiga mazhabi na murji'a. Imma bai yi hankali ba sai ya shiga cikin gulatus sufiya. Su kuma gulatus sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sufanci da ya wuce gona da iri, suna ganin cewa ma ya kamata kai ta yin zunubin kawai, tunda ita rahamar Allah din tana da yawa. Saboda haka ya kamata zunubin ma kuma ya zanto yana bai. Haka ɗaya daga cikin su ya ce wa kassir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Yace yi tanadin duk tanadin da zaka yi na zunubi, tunda dai wanda zaka je wajen sa yana da karamci. Dauki zunubin ka tafi da shi, yana da karamci, ka ji dan Allah. Kaga barna kenan. To kullun yayan uwa mazhabin ahlus sunna shine yake da wahalar fahimta. Duk mai karatu a matakin fari, wanda karatu bai gama masa jiki ba, kuma bai bibici malamai ba, ko kuma yayi karatu shi da littafi ba shi da malami ba, kasan shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In ka yi shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a, daidai da printing press ɗin da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace, ko ya aka samu wannan cikas. To shine amfanin yin karatu a wajen malami, shi ma ya yi a wajen malami. To kuma wannan shine abin dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu ne daga wajen mala'ika Jibril, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul qudus shine mala'ika Jibril, shi ya saukar alqur'ani ga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare sannan ka maimaita, fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana. Amma da kaje kai dar larancinka da bai ta kara ya karya ba, sai ka salata tafi ka koma gida ka kulle kanka, sai ka yi bincike, sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa, kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gabani da mutunci, bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne, sai shaidan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajarka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci baka iyawa kanka gadin mutuncinka, Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi, gwargwadon yadda ka bi Allah ko kake bin sa. Ina fatan kun fahimta. To dan saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son ya yi addini, ya ji tsoron Allah, ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu baka yin shi kai kadai, dole sai da malami. Abinda Imam Shafi yake ce, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani: zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Ba inda zai ka sami ilimi sai da ababan nan guda shida. Farko ya zanto kana da zaka'i, kaifin hankali, in an faɗa kana iya ganewa, in an maimaita ma kana iya riƙewa, in an ɗora ma abu goma zaka iya riƙe biyar ko shida, huɗu ne zaka manta sai ka je an sake tuna ma. Amma ya ɗora goma, duka goman su faɗi, kai dai ba za ka yi ilimi ba, ka dai yaƙi da jahilci, amma ba dai ilimi ba. Dole sai mai zaka'i, zaka'un, sannan wa hirsun, kana da kwaɗayi na neman ilimi, irin kwaɗayin mai jin kishirwa a yinin da aka yi zafin rana, ha kake kwaɗayin ilimi. Allah Allah kake ka ji littafin da baka da shi ka ara. Allah Allah kake ka ji wata fa'idar ilimi ta fito daga bakin wane, ta fito daga bakin wane, ka riƙe ta koda kana adawa da shi. Allah Allah ka ji wani abu na ilimi ka riƙe shi wanda zai amfane ka. Hirs kenan. Zaka'un wa hirsun wajtihadun, sai kokari da kwazo. Allah la kalle cikin 24 hours ka baiwa ilimi awa 4, ka baiwa ilimi awa 3 da rabi, ka baiwa ilimi awa 5 na maimaitawa. Muzakaran wanda ka rike, kokarin sanin wanda ka yi yanzu. Abinda ake haddacewa kana kokarin haddacewa, wanda ake fahimta kana kokarin ka fahimta. Ijtihadi kenan. Wa bulghatun, dole kuma sai da guzuri. dole sai da kudi a hannunka zaka yi ilimi. Tuman da yake cikin talauci ba zai iya yin ilimi ba, dole sai ya samu wanda zai tallafa masa yin ilimi. Yanzu idan ka zo zaka yi tafsiri, kana bukatan mafi karanci littattafan tafsiri, mafi karanci ya zanto kana da littafin tafsiri guda 10. Ibn Jarir al-Tabari wannan wajibi ne, Ibn Kasir ma wajibi ne, Qurtubi wajibi ne, Tafsir al-Baghawi wajibi ne, Tafsir al-Qasimi wajibi ne, Tafsir al-Suwana da Suwana duk wajibi ne. Ka samu mafi karanci guda 10 wanda za ka yi nazarin su a kan aya 10 da za ka karantar da mutane cikin awa ɗaya, ka yi nazari na awa 3 ko awa 4 ko sama da haka, ka kai ka komo. Ta hanyar haka ake ilimi. Abinda baka gane ba, ka je ka samu wani dan uwanka dalibi ka tambaye shi, na karanta kaza ban fahimta ba, in ma baya nan garin ka buga masa waya, abu kaza na karanta a daidai wuri kaza ya daure mun kai, ka taba karanta shi zai ce na taba karantawa, matsala kaza ta daure mun kai zai ce a ai wani ya taba bayani akan ta a cikin littafi kaza, je ka duba. Sai da haka ake ilimi. In kana da malamin ka je wajensa, in kana da sa'an ka je wajensa, wani lokaci in a cikin daliban ka san akwai makwazo ka tambaye shi. Wannan shine ilimi, kuma da haka ake samun sa. To kaga dole littafi 10 din nan in zaka saya ya zaka ka saye su. In za ka idan kana da Sahih Bukhari, dole kana bukatan Fathul Bari, kana bukatar Umdatul Qari, kana bukatan Hadith Sari ko Irshad Sari, to kana bukatan waɗannan. Allah kalli Fathul Bari ka same shi a araha naira 8,000, a araha naira 8,000 ko naira 7,000. Tafsir al-Qurtubi ka same sa a araha naira 10,000-12,000. Umdatul Qari shi ma naira 10,000 ko 12,000. Kana san littafin Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah a ce maka naira 20,000. Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab na Imam an-Nawawi a ce maka naira 25,000 ko 30,000. At-Tamhid na Ibn Abdul Barr, duk waɗannan littafai kana da buƙatar su. To ya za a yi ɗalibin ilimi sai su? Kaga kai baka da kuɗin sayen littafin, ya za a yi karatu ya samu? To a irin wannan ne sai a samu masu jin tsoron Allah cikin attajirai, a samu wayayyu cikin mutane. Masallaci kamar wannan na Juma'a sai a samu, sai a gina library a kusa da shi, sai a sai littattafai masu yawa waɗanda aka san ɗaliban ilimi. Ni ba zan iya sayen su ba ni kaɗai, wannan ma ba zan iya sayen su ni kaɗai ba, zo a tara su. A ɗauki ma'aikaci mai kula da library ɗin tun daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza, ɗalibai su zo su karatu, kowa ya zo ya karanta ya tafi bar su a wajen. To wannan alamar akwai ci gaba a gari kenan, yin akwai wannan. Wannan ta sa na tuno da ɗaya daga cikin sarakuna masu kishin addinin Musulunci, shine mai martaba sarkin Dutse, ya yi ƙoƙarin haɓaka labirari a masallacin Juma'a. Ya sa a rubuta masa dukkan littattafai da suka dace a fannin tafsiri, a fannin fiqhu, a fannin hadisi, a fannin aqida, a fannin lugha, a fannin adab, a fannin menene. A takaice ya sai littattafai sun kusa na miliyan ɗaya, waɗanda za a tara don almajirai su zo su yi karatu fi sabilillah. To kaga wannan ladan da mutum zai samu, ma'ana labirarin nan kila ta yi shekara 100 ana karanta littattafan. Sannan wanda ya karanta kuma zai je ya fa'idantar da mutane 100 ko 1,000 ko sama da haka. Ladan da mutum zai samu ba ƙanƙani ba ne ba. To amma ba kowa Allah ke bashi basirar ya yi haka ba. To don haka a nan gurin don a yi karatu, dole ko a mataki na ƙungiya, idan akwai wata ƙungiya ta addini, kamar a nan garin a ce ƙungiyar Izala ta kafa wani ƙaton labirari. Imam Malik a samu da wani ƙaton labirari, nan Indimi Mosque a samu ƙaton labirari, wurare haka a samu labirari wanda za a tara littattafai. A kashe kamar miliyan 2 na littattafan addini ko miliyan 3, to kowa zai karatu. Duk rigima da ake ta cikin gari, abinda ya sa jahilai suke sa baki ba a maganan karatu, amma ya koma maganan karatu to dole jahilai za su yi shiru. Dan da mutum ya fara magana za a ce khallis tariqa liman yabni almanara bihi wa buruz bi bazrat haythu tarraka alqadar. Da mutum ya fara magana sai Allah ya dabtar da shi ta hanyar ilimi, ta hanyar bayani, sai ya ga inda ya sa kanshi. To amma idan wuri ba a karatu, to shikenan wanda yafi kowa iya magana shine kuma me, shine malami kenan. Ba a iya gane bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba, saboda kowa yana surutu. Saboda haka yayin uwa musulmi ilimi kenan, dole sai da wannan, sai da bulgha wa suhbatu ustazin, kuma dole sai da malami. Malamai suka ce shi yasa annabi Musa da yi da'awar ilimi, gashi annabi ne, manzo ne, yana cikin ulul azumi minar rusuli, yana littafin at-taura gashi yana hannunsa, wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'. Amma aka tura shi je wajen Annabi Khadir yayi karatu, tafiyar da sai da yayi tafiya mai nisa, yayi guzuri, ya tafi da yaro mai masa hidima, yaje cikin ladabi yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida, shin ka yadda in bika ka sanar da ni shiriya cikin abin da Allah ya sanar da kai. Cikin ladabi ya nemi izinin Annabi Musa kan haka, Annabi Khadir kan haka, shi fa annabi ne. To dan Allah a yanzu idan nace ni malami ne, duk garin nan ba malami na, ni din da na faɗa wannan magana na yi hankali ko na yi hauka? Ai cikakken hauka kenan, in kun ga na haka sai ku sa mun turu, ma na zama mahaukaci kenan. Dole zan iya zama malamin ka a wata mas'ala, ka zama malami na a wata mas'ala, mu yi bayayya da ilimi. Amma ka dauka cewa kafi kowa, wannan ya zama shirme kenan. Ko kuma jahilai sun dauka kace kafi kowa, wannan ya duk wanda jahilai suka masa haka sun cuce shi. Kuma su jahilai ba su da garanti, ba su lokaci, shekara ɗaya ne shekara biyu sai sun kai bango, su abinda suka iya su ɗauki mutum, amma ba su iya jurewa su daɗe ba, in sun gaji sai su saki, kuma in sun tashi ba ajiyewa ba za su yi, saki suke yi, shi ne illarsu. Wallahi sun iya ɗaukan mutum, idan kana son su kai ka inda zara matar wata take, to za su kai ka a ce ai duk duniya. Tun ana cewa ai duk Borno, ai duk arewacin Najeriya, ai duk Najeriya, ai duk Afirka ta yamma, in kai wasa da jahili sai ce ai duk duniya ba irinka. Sai ka ce a ka ku haka ne fa, sai ka ji ka yarda duk duniya fa, eh haka ne duk duniya. To ya kai ka kenan, to a lokacin ya kai ka karshe yana rike kenan, kafarsa ya fara digirgire tana wasa haka. To ba zai ce so ko a hankali ba, kawai sakin ka zai fiye na shi. Kai kuma ka walwale matsalarka da kanka, yanzu ta zama matsalarka, taka tafi ka ne. Kuma dama lokacin da yake faɗin hakan, kai ya fito da kai aka ganka, shi lokacin ba wanda ya gan shi, da haka da ya zare jikinsa ya sulale ya barka cikin taro, kuma kai ka faɗo. Allah gane da mu. Wani ya ce wanda ya rubuto wa cika cewa a yi masa addu'a game da 'yar uwarsa da za ta auri Kirista, akwai kwamiti na musamman a nan masallaci, in ya yi idan an tashi ya nemi barista Adamu ta hanyar imam na masallaci kenan. Wasu hubatu ustazin wa tulu zamani, dadewa ana yi, kuma shike sa shi ma a samu ilimi. To kaga wadannan ababe guda shida dole sai da su za a yi ilimi, in babu su ba zai ba. Wannan yace ya ga wata yarinya ne yana so, kuma aslan ta zo hidimar kasa ne daga wata jiha, to ko bai san yadda zai ba, wace hanya ce aka tsara a addini wajen neman aure? Sai ka nemi garinsu, sai ka je ka sami iyayenta, sai ka nemi izininsu cewa ka ganta kana so a baka izini ka nemi aurenta, shi kenan. Hanya ce mai sauki, ba wahala sosai. Mace ce jinin haila ya zo mata da rana ta tashi da azumi, ya za ta yi? Duk wanda jinin haila ya zo mata da rana bayan ta tashi da azumi, zuwan nan na jinin haila ya karya azuminta, da haka za ta ci gaba da cin abinci, kuma wannan rana za ta sa ta cikin ranakun da za ta rama bayan sallah. Muna son kai mana bayani dangane da kwakwalwa da zuciya, a cikin menene ke haddan wani abu ko rashin haddan wani abu. Ai na faɗi wannan a tafsirin bara, ina jin yanzu kana so mu yi maimaine, kai din makili shi ka ji, amma kace son kuma a sake maimaita ni. Mun yi bayani akan cewa aqidar da ke cewa kwakwalwa ce ke rike abubuwa, wato da yawa daga cikin malamai suna ganin aqida ce da ta saba addinin musulunci, zuciya ita ce take haddace abubuwa, saboda dalilai kamar haka. Ubangiji ta'ala ce walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha, yace lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukatan da ba sa fahimta da su. Ashe fahimta tana cikin me? Zuciya, ba cikin kwakwalwa ba. Sannan yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha aw adhanun yasma'una biha, shin ba za su yi tafiya ban kasa ba dan su samu zukatan da sa hankalci abubuwa da su? Ashe da zukata ake hankaltar abubuwa. Sannan yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida, Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku mata ba tare da kun san komai ba, sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani, kuma ya sanya muku al'afida zukata, dan zuciya take haddace abu kafin baki ya faɗa, kafin gabbai su aikata, kaga ba kwakwalwa ba kenan. To waɗannan sune dalilan da yawa daga cikin malamai suke kafa hujja da su akan cewa ashe zuciya ita ce take hankaltar al'amurra, al'amari yana hankali yana cikin zuciya, har da duk tana cikin zuciya. Ina fata an fahimta, amma ba kwakwalwa ba. To wannan wani abu ne da zai sa kenan a ƙara bincike akan matsalar, don dai wannan dalilan shari'a kan fili suke, ba inda aka yi maganar kwakwalwa akan cewa ita take haddace abu, babu, ko cikin Qur'ani ko hadisi. An yi maganar zuciya a cikin Qur'ani, an yi maganar zuciya a cikin hadisi. Ina fata an fahimta. To kaga wannan tunani na cewa kwakwalwa ce take riƙewa, tunani ne na Turawa wanda ya ci karo da abin da yake abin nan. Wannan yake cewa muna da wani yayanmu ya dame mu, wai dole sai mun fahimci fahimtarsa ta kafirtar da mutane, kuma idan muna kallon tafsiri a talabijin sai ya tashi ya je ya kashe, wai ba za mu kalla ba saboda malaman ɗagutu ne. Malam mu kanmu mu biyar ne a gidanmu, uwarmu ɗaya, babanmu ɗaya, kuma shi ne babba, mu muna biye da shi. Saboda haka malam mun yi shawara a tsakaninmu, za mu yi masa shegen duka a kai shi asibiti. wannan hukunci haka, shi duka dama akwai mai uba, akwai mara uba, a kai shi asibiti ko da zai warke sai dai bayan sallah. Malam ya ka gani? Ni abinda nake gani karku dake shi ba daidai bane ba, duka ba daidai bane ba. Na farko dai wanku ne yana da haƙƙi akan ku a cikin addinin Musulunci, ko da aqidar ku ta sha bamban, aqidar shi na shi haƙƙin shi na shi babban ne, za ku ba shi haƙƙin sa. Sai dai kawai abin da za ku nuna masa, addini fa ba ka iya tilasta mutum addini, dalili kake ba shi sai ya gamsu da dalili, amma babu tilastawa. Li yahlika man halaka an bayyana, cin wa yahya man hayya an bayyana. Shi yasa a cikin addinin Musulunci idan aka yaƙi waɗanda ba musulmai ba, aka ci su da yaƙi, ba a cewa dole sai sun karɓi Musulunci. In suka yadda za su riƙe addinin su karewa musulmai alƙawullansu, shi kenan sai a bar su cikin aƙidarsu. Lallai ikrar fi din. Kuma duk wanda yake da dalili a cikin addini baya faɗa, baya tayar da hankali, baya cewa zan dake wanda za a yi rigima. Duk wanda kaga yana rigima to baya da dalili, duk wanda kaga yana zage-zage to baya da dalili, duk mai dalili baya zage-zage. Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Mutum zai faɗi hujjojinsa ne waɗanda suke tabbatattu a Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari. Amma idan ka ji an ce a dake shi, a jefe shi, a tayar da hankali, to wannan al'adan kafiran da ce. Lokacin da annabi Nuhu ya kure mutanensa, sai suka ce la illam tantahi ya Nuhu latakunanna min almarjumin, wallahi ko ka daina faɗa ko mu jefe ka. Kaga sun san ba su da hujja kenan. Da annabi Lutu ya kai mutanensa ƙarshe ma haka suka ce la illam tantahi ya Lutu latakunanna min almukhrajin, wallahi in baka daina abin da kake ba sai mun kore ka daga garin nan. Haka manzon Allah da ya kai Quraishawa ƙarshe, sai suka je suna tunani ya za a yi, a kashe shi, a ɗaure shi, ko a kore shi daga gari. Ba mai cewa a je a tattauna da shi a ji dalilansa. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ko da annabi Ibrahim da ya so ya nuna mutanansa wautar abinda suke na bautar gumaka, ya je ya karere gumakan, ya kyale guda ɗaya babban, ya rataya gatari a jikinsa, suka ce waye kace, yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu, wannan babban nasu shine yafi karfin kananan da ya bubbuge su, kuma su ku tambaye su mana su yi jawabi, ai za su yi jawabin waye dake su. Sai kowa ya kalli juna, sun san cewa ai gunki baya magana. Sannan sai suka ce lagada alunta ma haula yantukun, ka san fa ba sa magana. Sai ko kun san ba sa magana ko kuke bauta musu. Afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala. Da sai ga kai su karshe mai suka yi, sai hariku huwansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Quraishawan Makka da aka kore su ba su da hujja, sai suka tayar da hayaniya, suka ce la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi lallakum taghlibun. Yana daga cikin mizar da awar sunna, ba sa hana ka saurari wanda ya saba musu, cewa za su yi saurare mu ka saurari dayan ka gwada ka ji. Amma duk dan bid'a baya san a saurari dan sunna, sai dai a saurare shi shi kadai. Amma ahlus sunna, ni yanzu ban damu ba, kowa yayi ta tafsiri, yayi ta fada, ni ma in fada nawa illa iyaka ka ji wancan sai ka auna ka gani. Haja ce a kasuwa kuma Allah ya baka basira da hankali, ya bambanta ka da ragon gidanku. Dan haka kake da kafa biyu, ragon yake da hudu. Ya baka basira, ya baka tunani. Saboda haka dan menene zan ce da kai karka sauraruwa ne? Wallahi bana da aqidar karka sauraruwa ne. Zai ka sauraruwa ne? Kai dai kada ka je wani ya ce maka sai shi kadai zaka saurara, duk sauran kafirai ne, shi kadai ne musulmi. To idan ya haka ya gama da kai. Ranan da ya mutu kuma sai kai yaya? Ranan da babu shi kuma sai kai yaya? Mutum ɗaya ko biyu, yanzu in ce sai ni kadai zan sa zaka saurara a duniya. To ranan da babu ni kuma sai kai yaya? Ai wannan ba adalci bane ba. Adalci shine ka saurare ni, ka saurari sauran. Ka gwada abin da na faɗa da abin da sauran suka faɗa. Ka kalli dalilan na, ka kalli dalilan sauran. Duk wanda yake da thiqa bin nafs, yake da cikakken confidence game da kansa, ya yadda ya haka. Amma wanda baya da wannan confidence din game da kansa, to tsoro yake ji a ji wani abu. Dan kar a kauce masa. To sai ya hana, kar ku saurara. Abu haram, kafirci, haram, jahannama. To kaga me aka yi kenan. Shi ne sai na faɗa muku malamin bid'an nan na kwanaki, wanda yake cewa idan ka ji dan izala na wa'azi, iya gudun ka iyakacin ka dan Allah, ka faɗa wa jahili haka zai tsaya a kusa. Ana sai inda kaga nan ya mutar da hankalinsa, ya kamata ce a saurare shi, a saurari sauran. Amma ka ce kar a saurari sauran, ai baka yi adalci ba. Dan haka yayin uwa musulmi, ya kamata mu zama masu tunani. Wannan dan uwa naku, ku ja hankalinsa, ku dai ku nuna masa kuna da cikakken yanci na ku yi addini a dokar Allah da dokar kasar da kuke kai. Kuna da cikakken dama na tunani, ku ba ku matsa mishi ya bina ku ba, haka shi ma ba zai matsa muku ba ku bina shi. Ku ce masa kai kawo naka mu saurara, kai ma saurara namu, ka auna da hankalinka, kaga wanne yafi. Wannan abinda ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake nan, zai zo Makka, sai Qurayshawa suka tare shi a bayan gari, sai suka bashi auduga, suka ce in ka shiga Makka za a ga wani mutum mai sufa kaza a gindin Ka'aba yana karatu, in ka kalle shi ma zaka sa auduga ka toshe kunnenka, dan mai sihiri ne, ba yanda za a yi ka ji zancen sa sai ka bi shi. Yiti aka bashi auduga daga bayan gari, ya samu auduga ya sa a kunnen dama da kunnen hagu, haka ya mai da kansa kurma, kaga an wutar da shi. Ya shigo ya ce da ya kalli fuskar Annabi sai ya kano shi ne mutumin da ake masa kwatancensa. Ya ga sifofinsa, siffar mutum mai hali na gari, sai ya zargi kansa ya ce kai tufai, yanzu kai ba kai ne mafi hankalin mutanenka ba, kana cikin shugabannin mutanenka, kana da kaza, yanzu har sai an ce ka toshe, ku cire audugarka mana ka ji abin da yake faɗa, in ƙarya ne ka mayar masa da martani, in gaskiya ne ka karɓa. Ya ce sai ya cire audugar ya jefar, ya tsaya ya saurari manzon Allah yana karanta Alƙur'ani. Yace na kwatanta shi da dukkan wani magana ta mawaki da na taɓa sani a lokacin jahiliya, ta tawon banda maganar mawaka. Na kwatanta ta da duk maganar wani mai hazaka da wayo da dabara, ta sha bamban da dabara, ba wayo bane ba dabara ba ce. Yace sai na tabbatar wahayin Allah ne kawai, sai dai imani da shi. To kaga duk wanda ya yadda da hankalinka zai ce da kai a'a, ka je ka saurari kowanne. Ubangiji ta'ala shiriya tana hannunsa, kila ni ne akan daidai, kila wani ne akan kuskure. In ya zanto manzon Allah da kansa aka ce ya ce da su, man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillahi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, suka ce wannan shine at-taslimul jadali na karshe. Dan manzon Allah ya san akan shiriya yake, kafaran Makka suna bata, amma ya ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shiriya, ɗaya yana kan bata mabayyani. Ɗaya daga cikin mu na kan shiriya, ɗaya yana kan fata mabayyani. Bai ce musu ni ne akan shiriya, ko ne batattu ba, ko ku ne batattu, ni ne shiriye ba, a'a, sai ya ce lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shiriya, ɗaya yana kan fata. Amma ku yi amfani da hankulan ku, ku kalli dalilan ku, kalli dalilan ku. To wannan dan uwa naku da haka ya kamata yi, haka ya kamata ku zauna da shi ku faɗa masa. Dole ne ya kyale ku kalli tafsirin malamin da kuke ganin kuna karuwa da shi. Shi kuma ya je ya saurari wanda yake ganin shi yake karuwa da shi. Kowane tsuntsu ba sai ya kukan gidansu ba? To shi kenan. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Amma bana goyon bayan ku ce za ku yi masa duka duka ko mai uba ma ballanta na shegen duka ai ba zai kyau ba na goyen bayan haka karku yi haka mai hukuncin sallar kasar wajibi ne ko mustahabbi wannan matsala ce khilafiyya malamai suka ce shin ita al-qasr ruksa ce ko azima idan an ce ruksa ce wato rahusa Allah ya bayar to kaga ko kai kasar ko kai cikakkiyar sallah a cikin halin tafiya kenan idan ka karbi rahusa haka aka fi so idan kai cika sallah din baka yi kasar ba kuma to baka yi laifi ba kenan in mun dauka cewa mecece ruksa ce amma in mun dauka cewa qasr azima ce to azima kuma ko dai abin ya zama wajibi ko mustahabi to anan wadansu sukan tafi akan wajibci cikin malamai daga cikin dalilan da suke kafa hujja da suna wajibci suka ce manzo Allah ya ce an farlanta sallah a lokacin da aka farlanta ta a matsayin raka'a biyu fazidat fil hadari wa ubqiyat fis safari dama can sallah raka'a biyu aka wajibta ta a karan fari a zaman gida sai aka ƙara ta wuce biyu a halin tafiya kuma sai aka kyale ta a biyunta to idan aka ce an farlanta sallah raka'a biyu wannan ya nuna kenan kasar wajibi ne mutum ya yi mai raka'a biyu da zai cika baya da sallah akwai wani malamar da suke da fahimtar in ka zo a cikin halin tafiya ka cika sallah baka da sallah sai fa in ka bi limamin gida ne to zaka cika in ka bi limami wanda yake cika sallah to zaka cika sallah wannan kuma hadisi ya nuna haka na ga mun fara gangarowa ko Allahumma amin wannan tace mijinta yana yawancin bashi kuma baya biya ya halatta ta dauka a cikin kudin sa bai sani ba ta rinka biya masa bashin ya halatta kin yi haka kin taimaka masa wannan kuma yara ne yan mata sun yi karatu mahaifiyarsu ta sa su sun yi makaranta sun gama secondary har sun yi diploma to kuma yanzu ta ce ta ba su waɗansu kwanaki ko kwana 30 ko kwana 40 lalle su kawo miji in ba haka ba kuma kaza kaza da kaddama zan da suka rubuta to su kuma ba sa son su yi abin da zai bata mata rai su kuma miji din nan bai riga ya bayyana ba ne ba wai magana ce take je ka kawo mutum akan titi ba kace na kawo miji wannan kuskure ne mace ba za ta iya zuwa ta je ta kawo namiji ba karfi ta zo ta ce gashi na kawo miji gida ki roƙa musu Allah ubangiji ta'ala ya ba su aure ya kuma ba su mazaje na gari shine abin da ya fi alkhairi amma karki ce dole anan da wata daya ko nan da kwana 40 sai sun kawo miji akwai wata takarda ta One Naira Daily Contribution Committee wato waɗansu ƴan uwa musulmi ne da suke da wani committee na taimakon naira ɗai-ɗai a kullum a nan cikin garin Maiduguri to suka rubuto cikin harshen larabci tambayoyin da suka yi galibi na faɗi su cikin karatu waɗansu ma a yau na yi su waɗansu kuma a waɗansu karatuttuka na baya kila in akwai abin da zai buƙaci ƙarin bayani abu ɗaya ne shine suna maganar halaccin karanta waɗansu fannoni na addini kamar usulul fiqhi da nahwu da sarfu da balaga dan akwai waɗanda suke ganin haramun ne a karanta wannan sai dai a takaita akan tafsiri da sira da tauhidi kadai da sunan cewa wannan ita ce za ta tabbatar da tarbiya wannan kuskure ne ko shakka babu ilimin tafsiri da ilimin tauhidi da sira suna daga cikin ilmomin da suke taimakawa wajen gyara mutane amma baka iya fahimtar tafsiri kuma sai da sauran waɗancan ilmomin da aka yi bayani kuma yanzu idan ka ɗauki sira wanda Imam Ahmad ke cewa a cikin sira akwai abubuwa da dama waɗanda suke hadisai ne da'ifai ko mawdu'ai kamar yadda babin tafsiri ake da Isra'iliyat masu yawan gaske kamar yadda amalahim labarin yaƙe-yaƙe ake da ƙarairayi masu yawan gaske to in baka da ilimin tacewa a cikin ilimin hadisi ya zaka yi ka tace sai ka bada gurbataccen tafsiri gurbatacciyar sirar annabi ba tatacciyar sirar annabi ba to kaga shi yasa dole sai ka hada sauran kenan dan haka karatu ana yin sa ne gaba ɗaya ba wani bangare ban da wani bangare ba duk da cewa wani sashin yakan dara wani sashin ta bangaren wato ainihin muhimmanci abin da rage shine abu biyu abu na farko magana akan littafin da su Malam Ahmad Abdul Qadir suka wallafa cikin harshen turanci din nan wanda na yi bayanin sa satin da ya wuce wanda kuma wani bawan Allah ya dauki nauyin sayan kofi 1,000 akan kudi naira 200, kuma ya bani kudin na danka musu tuni. To kofi din littafin kuma ana shawarar raba shi ta hanyar da ta dace. Wanda suka zanto sun samu kaso mai farko su ne dalibai na Jami'ar Maiduguri wanda suke zuwa nan tafsiri kullun. An ba su adadin da zai gamshi motar su har ma sa iya guzuli da shi. To kuma sauran ana tunanin raba su ta hanyar manyan makarantu da ake da su a nan cikin Maiduguri, kamar Ramat Polytechnic, Bacolis da sauransu. Da haka kungiyoyin dalibai musulmi na waɗannan makarantu da ma waɗanda ban ambata ba za su iya zuwa nan masallacin daga gobe ko jibi don karɓar nasu kofi din. Kungiyoyin dalibai na manyan makarantu da ake da su a nan gurin. Tuni waɗansu sun yi ta yamin waya daga Bauchi daga wurare cewa suna son a ba su kofi komin kaɗan ɗinsa. To za mu aika musu ma'ana tunda suna jin tafsiri din nan. Don haka za a aika musu. Shi kuma wannan bawan Allah dan Allah mu sahi cikin addu'a Allah saka masa alkhairi. Yayin uwa musulmi, ba niyyata bane ba a ce na rufe karatu a yau. Da can yadda tsarin yake a jiya zan rufe karatu. To wakilai suka nuna bukata na cewa lallai Allah alƙalli a kai daga nan zuwa ranar Laraba ko Alhamis. Kuma na yadda akan hakan, amma daga jiya da daddare zuwa yau da safe waɗansu abubuwa da suka kullo kai na larurar tafiya wanda babu yadda zan yi sai na yi ta, ba zaɓi na bane ba. Har ya zuwa ƙarfe 1 na rana na yau ne sannan na san cewa eh lalle yau ne zan rufe tafsiri. Dan haka ba zaɓi na bane ba. Na san ba za ku ji daɗi ba. Ni na fi ku rashin jin daɗin. Malam Sa'idu ya fi ku rashin jin daɗi a madadinku. Mai girma Deputy Governor ya fi ku nuna rashin jin daɗi a madadinku. Tsakani da Allah shi yasa kowa ga dan mun shigo yau kowa jikinsa ya yi la'asar. Amma larura ce ta tafiya ta same ni wadda babu yadda zan yi. Kun san cewa tun daga lokacin da muka fara tafsirin nan a shekarar 1994, yau muna 2006, shekara nawa kenan? Shekara 12 kenan. Duk tafiya da take taso mun cikin azumi nakan yi iyakacin kokarina in kauce mata kar in yi ta. So ɗaya ne tafiya cikin azumi a shekarar 1996 muka yi rabin tafsiri na tafi taro da hagaice na kasar Saudiya. Malam Madu Mustafa ya ci gaba ya ƙarasa rabin tafsiri. Amma tun daga nan duk wata gayyata da za a gayyace ni ko cikin gida ko waje ko wani conference ko wani abu nakan yi kokari in sa banda Ramadana a cikinsa. Yanzu ko da a cikin wannan Ramadana din supervisor ɗina ya in san samu ne a ce ina tare da shi a Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto tun na koma zan ci gaba da karatu. To amma kuma ba yadda na iya na nemi alfarmar cewa a ɗaga min sai bayan azumi. Ba don ko ba sai don saboda kullun na zo nan gurin da azumi nukan ji daɗin kasancewa ta tare da ku waɗannan fuskoki masu albarka. Don haka dai muna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 16 ga watan 10 shekara ta 2006 domin in yi sallama da ku a wannan tafsiri na wannan shekara. Sai kuma ina sake dawowa Maiduguri a wani lokaci na kusa ko da bayan sallah ne in zan zo kuma za a sanar da ku kamar yadda aka saba. Sai kuma in Allah ya kai mu wani lokaci ba zan bar nan gurin ba har sai ne mu yi godiya ga Allah da ya ba mu ikon wannan. Yau zan yi sallar dare da ku, ita ma a matsayin zan yi sallama da ku kenan insha Allah ta'ala. Mu yi godiya ga Allah don ni'imarsa ce da baiwarsa, ba ikon mu bane ba iyawar mu bace ba. Duk abin da na faɗa na daidai a cikin wannan tafsiri tun daga ranar farko har zuwa yau, ina fatan ni da ku Allah sa mu yi tarayya cikin lada. Duk abin da na faɗa na kuskure, ina fatan Ubangiji ta'ala ya yafe min kuskure na, kuma Allah ya ganar da ni kuskure na domin in gyara. Kuma dukkan wanda na yi wa ba daidai ba, ko a nan Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto ko a Bauchi ko a dukkan garurrukan da ake sa tafsirin nan, wanda wani zai ji wata magana ya ji cewa ba daidai ne masa ba, to ina fatan Allah ba shi hakuri. Duk wanda na yi wa wani laifi ko na yi masa ba daidai ba, ina fatan shi ya yafe mu. Ni duk wanda yake rike a cikin zuciya, yake rike da ni a cikin zuciyarsa na ba na yi masa ba daidai ba, ina fatan ni kuma shi din ya yafe mu. Kuma ni din ban rike shi da shi a cikin zuciya ba, dangane da abin da yake rike da ni shi a cikin zuciyarsa. Ni abin da na yi imani da shi shine ilimi na addinin musulunci ko gine. Ni din nan ɗaya ne daga cikin ɗalibai ɗaruruwa ko ma dubbai ban kai matsayin malami ba, ɗalibi ne. Don haka ne har yanzu na sake komawa karatu university. Nike da malami da zai mun supervisor akan abin da zan yi rubutu a kai ya ci gyara na. Kuma har yanzu nake ƙara karatu a wajen 'yan uwana ɗalibai. sannan kuma muna addu'a ta fatan alkhairi ga dukkan wanda ya taimaka wajen cin nasarar wannan tafsiri ta kowace irin hanya. Akwai Alhaji Muhammad Indimi wanda a masallacinsa ake wannan tafsiri, kuma yana iyakacin nashi kokari wajen yaga tafsirin ya ci nasara ta hanyoyi daban-daban. Muna fatan Ubangiji ta'ala saka masa alkhairi ya albarkaci dukiyarsa. Akwai dattijan masallaci da muke da su a nan gurin da kwamiti na kula da tafsiri wanda suka kafu musamman a bana karkashin jagorancin ɗaya daga cikin iyayenmu dattijan wannan masallaci Alhaji Kyari Sandabe da retired AIG Alhaji Shatima da dai sauran ƴan uwa su Alhaji Bukar Adamu, su Alhaji Abba Yusuf, su Malam Ahmad Kwamanda na Mobile Police da dai sauran ƴan uwa wanda ba zan iya tuno sunayensu ba, da su Barista Adamu da dukkan sauran ƴan uwa da suka taimaka ta kowace hanya Allah ya saka musu alkhairi. Haka ƙungiyar ɗalibai, haka ƙungiyar ƴan agaji na dukkan ƙungiyoyin addinin musulunci da muke da su a nan Borno da dukkan taimakon da suka bayar, haka maza mata kowa da irin gudunmawarsa, wanda na ambaci sunansu bayan nuna su kenan, akwai waɗansu daban waɗanda ba sai na ambaci sunansu ba tun da lokacin ƙulalle ne. Sannan Ubangiji ta'ala sanya wannan abu albarka, tafsirin nan alal aƙalli a yadda aka yi shi a bana ɗin nan ana sa shi a Kano a kafofin watsa labarai guda shida: Radio Freedom, NTA, CTV, AIT, Ray Power da Pyramid Radio Station a Kano kenan. A Katsina ana sa shi a kafofin watsa labarai guda uku, kaga tara kenan. A Kaduna ana sawa a guda biyu, DITV da Radio Nagarta, kaga 11 kenan. A Bauchi akwai a NTA da kuma BRC, Bauchi Radio Corporation, kaga 13 kenan. Sannan kuma NTA Jigawa da kuma gidan rediyon jihar Jigawa da ana sawa, kaga 15 kenan. Sannan ana sawa a Adamawa radio da television gaba daya, sannan ana sawa a waɗansu tashashen radio na jamhuriyar Niger da Togo da kuma wato Ghana da kuma jamhuriyar Benin. Waɗannan iyakacin wanda labari ya zo mun kenan. Akwai ƴan uwa da suka ɗauki alƙawarin duk ranar da aka yi karatun nan video kasar sai sun yi guda 10, audio sai sun yi guda 10 ko 10, wanda duk za a aika da su ta hanyar direbobi a tashar Kano, ƴan uwa direbobi da suke zirga-zirga tsakanin nan zuwa Kano, nan zuwa Kaduna, nan zuwa ina ne, sukan taimaka don su suke da kon kasar ɗin nan. Allah saka musu alkhairi. Kuma mutanen da suka rika ɗaukar nauyin karatun, waɗansu ma ban san su ba, waɗansu sai sun yi daga gidan rediyon za a buga mu waya. Wanda kawai zan iya tunawa, akwai Alhaji Muhammad Abubakar Rimi, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon minista, shi yake ɗauka a Jigawa State gidan talabijin, sakataren gwamnatin jihar Jigawa kuma a gidan rediyo, a Zaitun Islamic Foundation kuma a jihar Bauchi, a Katsina, a Kaduna akwai su dattijo daga cikin dattijanmu, Group Captain Usman Jibrin mai ritaya, shi ya tsaya tsayin daka ya ga cewa waɗannan karatutuka irin su Yariman Zazzau, Alhaji Munir Jafaru da sauransu, dukkan waɗannan gaskiya ba zan iya haddace su gaba ɗaya, don waɗansu sai bayan sun yi inji labari, waɗansu ma ban san su ba har yanzu, kamar waɗanda suke ɗaukar nauyi a Sokoto har yanzu ban ma san mutumin ba, sanin shi da ido ma. Don haka muna da fatan Ubangiji ta'ala ya biya musu, ya yi musu sakayya da gidan aljanna, ya biya musu bukatunsu na alheri, kuma mu da su ɗin Allah ya ci gaba da ɗora mu akan daidai. Duk abin da muka sani na daidai, ya Ubangiji ka ba mu ikon faɗarsa da aiki da shi. Duk abin da muke kai na kuskure, ya Ubangiji ka faɗakar da mu shi, kar ka bari mu mutu a kansa. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata. Kuma muna godiya ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Adamu Shatima Dibal bisa ga kokarin da yake yi wajen cin nasarar wannan tafsiri. Tare da shi muka kai ziyara yau gidajen prison a madadinku, kuma mun ganewa idan mu ababe da dama, mun samu shawarwari da dama. Duk wanda Allah ya sa ya je, na tabbatar ya fito cikin tausayi da alhinin abubuwan da ya gani a waɗannan wurare, kuma zai ga cewa taimakon da mutane suka bayar gaskiya ya an bayar da shi akan mahallinsa. Don haka muna fatan ƴan uwa za su ci gaba da taimakawa, tunda yanzu a wannan masallaci an kai kayan abinci da kayan sawa, alal aƙalli sabulun wanki, sabulun wanka, omo, magi, tufafi set ɗaya, da kowane ɗan kurkuku ya samu wannan. Kowane ɗan kurkuku ya samu. Nan daga yau za a ci gaba da dafa abincin buɗe baki har ƙarshen azumi, ana kai musu. Sannan da sallah kuma a yi musu abincin sallah mai nagarta, mai inganci, wanda za a kai musu. Duk wannan wakilcin ku ne. Yan uwa da suke tare cikin masallacin nan, Malam Abuya a matsayinsa na Chief Imam, da shi da sauran yan uwa za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan ayyuka sun ci nasara da izinin Ubangiji. Da haka muna fatan duk wanda suke taimaka za su ci gaba da kawo taimako, kasancewar bana nan ba shi ke nuna taimako ya tsaya ba, ko waɗannan ayyuka sun tsaya ba, za a ci gaba da yin su da izinin Ubangiji ta'ala. Allah saka wa kowa da alkhairi. Sannan kuma a yau mun samu sako daga gwamnatin jihar Borno, an kawo abincin buɗe baki, dama sun fito da tsari na abincin buɗe baki da ake rabawa a unguwanni musamman na marasa ƙarfi. A nan masallacin ma an kawo zai kai na mutum 400. Muna fatan Ubangiji ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya dawo da su akan irin wannan ayyukan alkhairi, kuma Allah ya faɗaɗa ƙirjinsu da fahimtarsu kan ayyuka waɗanda suke masu mahimmanci al'ummar musulmi za su ci moriyarsu. Rabbana قبلنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.